This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hauwa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar Juma'a 14 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Hauwa, kungiyar mayakan Hamas ta bayyana kudurin mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirin sake farfado da tattaunawar takaita mallakar makaman nukiliya da kasashen Russia da China. Sannan Amurka ta shirya kakaba harajin da ya dace da harajin da duk wata kasa za ta kakaba ma kayayyakin Amurka.
A bangaren rahotannin, za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana mafi girma saɓanin yadda aka saba a watan Janairu zuwa Disambar kowace shekara a baya, a wani yanayi da 'yan Najeriya ke ci gaba da ji a jika.
Najeriya muna cikin hali saboda wasu canje-canje da aka yi, kamar na cire tallafin mai da sauransu.
Idan shirin ya leƙa Ghana, albarkacin bikin ranar rediyo ta duniya, masu ruwa da tsaki sun buƙaci a maida hankali wajen kula da inganta rayuwar ma'aikatan rediyo domin ganin ba su fi layi ba a yayin gudanar da ayyukansu.
Rediyo yana ɗaya daga cikin hanyoyi na sadarwa wanda yake an dogara da shi, kuma ya daɗe ana amfani da shi, amma wani abin mamaki shi ne.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin manuniya tare da Isa Lawal Ikara. Amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Kungiyar mayakan Hamas ta bayyana kudurinta na mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila a jiya Alhamis, yayin da masu sulhu suke aiki tukuru don ganin an ci gaba da hana fada a daidai lokacin da ake zargin karya sharuɗar yarjejeniyar da barazanar sake ci gaba da yaƙi. Ba ma fatan yarjejeniyar tsagaita wutar ta rushe a yankin zirin Gaza, sannan muna da muradin ganin an aiwatar da ita da kuma tabbatar da cewa Isra'ila da ke mamayar ita ma ta amince gabaki ɗaya, in ji Abdullatif Alkanuwa, mai magana da yawun Hamas. Kauna ya kuma yi sukar abin da ya ayyana da kalaman barazana da tsoratarwa da Foreign Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Amurka Donald Trump suka furta, yana mai cewa ba sa taimaka ma kiyaye sharaɗin yarjejeniyar tsagaita wutar. A farkon makon nan, Hamas ta zargi Isra'ila da saba yarjejeniyar tsagaita wutar, inda ta ci gaba da kaiwa al'ummar Gaza a harin sama, sannan ta hana shigar da tallafin jinkai. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ya sake farfado da tattaunawar takaita mallakar makaman nukiliya da kasashen Russia da China. Sannan ya ce yana fata daga bisani duk kasashen uku za su amince su rage yawan kasan kudaden da suke warewa bangaren tsaro a kasafin kudin kasashen su gida biyu. Da yake yi wa manema labarai bayani a ofishin shi a fadar White House, Trump ya yi korafi a kan ɗaruruwan biliyoyin dalar da ake warewa don kera makaman nukiliya a ƙasar. Sannan ya ce yana fatan samun amincewar abokan hamayyar Amurka su ma su rage kuɗaɗen da suke kashewa a wannan fannin. Ya ce babu dalilin da zai sa mu ci gaba da kera sabbin makaman nukiliya. Mun mallaki makaman nukiliyan da yawansu ya isa su mahallaka duniya sau 50, 100 ko mafi, kuma wai a ce har yanzu muna ci gaba da kera wasu sabbin makaman nukiliya. Su ma suna kera sabbin makaman nukiliya. Ita ma China tana kera sabbin makaman nukiliya. Yayin da tuni Amurka da Rasha suka mallaki makaman nukiliya masu yawan gaske tun bayan yakin cacar baki, Trump ya yi hasashen cewa China za ta kamo su a fannin kera makaman nukiliya da za su yi mummunar barna cikin shekaru 5 zuwa 6. A wani bangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ɗau matakan da ka iya kasancewa mafiya tasiri masu alaƙa da kasuwanci da ƙasashen waje tun farkon wa'adin mulkin shi na biyu. Trump, wanda ya rattaba hannu akan wani umarnin zartaswa da ya buƙaci ɗaukar matakan da suka kamaci waɗanda ƙasashe suka ɗauka akan sanya akan sanya wa kayayyakin Amurka haraji a ofishin shi da ake kira Oval Office ya ce idan kuka sarrafa kayayyakin ku a Amurka ba za mu sanya wa kayayyakin ku haraji ba manufar ita ce rage gibin da aka samu a kasafin kudin Amurka da aka kiyasta ya kai kusan dalar Amurka trillion 2 shugaban ya kara da cewa wannan matakin yayi wa kowa adalci kada wata kasa tai korafi Trump ya umurci wanda ya zaba a matsayin wanda yake so yayi aiki da shi a matsayin sakataren kasuwanci Howard Lutnick da wanda yake so yayi wa mukamin wakilin kasuwanci Jameson Greer su jagoranci tawagar jami'an da za su lissafa sabbin harajin da aka lafta ma kayayyakin da Amurka take shigar da su kasashen abokan kasuwancin ta To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
An jima kada Aisha za ta sake shigowa da karshen labaran. Kafin nan yanzu bari mu je ga wakiliyar mu Abuja Madina Dauda, inda ta shaida mana cewa majalisar dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana mafi girma sabaniyar da aka saba a watan Janairu zuwa Disamba kowace shekara a baya. Kasafin ya kunshi ƙarin kuɗin shiga da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana samu a wasiƙu biyu da ya aike ga majalisar, inda ya ɗaga kasafin daga naira trillion 49.7 zuwa naira trillion 54.99 bayan gabatar da kasafin kuɗin ƙasa tun cikin watan Disamba.
Abin da ya ɗauki hankali shine a ranar 5 ga watan Fabrairun nan sai shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ɗaga kasafin kuɗi daga naira trillion 49.7 zuwa trillion 54.2 inda ya bayyana ƙarin kuɗaɗen shiga da wasu manyan hukumomin gwamnati ke samu. Shugaba Tinubu ya miƙa gyaran kasafin ta wasu wasiƙu guda biyu daban-daban. A cewar shugaba Tinubu, ƙarin kuɗin da aka samu ya kai trillion 1.4 daga hukumar tara haraji ta ƙasa, wato FIRS, da trillion 1.2 daga hukumar kwastam ta Najeriya, da kuma trillion 1.8 da wasu hukumomin gwamnati suka samu. Shi ne kawo jimlar kasafin ya kai naira trillion 54.99. Ɗan majalisar wakilai daga mazaɓar Gumi da Bukuyum ta jihar Sokoto, Suleiman Abubakar Gumi, yayi bayani.
Najeriya muna cikin matsakaicin hali saboda wasu canje-canje da aka yi kamar na cire tallafin mai da sauransu. To yana da buƙatar kuɗin nan da aka tara a mai da su ciki su sai kuma budget yana da girma sosai. Ya kai kusan trillion 54.2 to kaga yana da yawa sosai to kuma wanda ya ninka na da wanda kuma muna fata wannan kuɗin da sabon tsarin ya samu ya tara ya zama an mai da shi cikin al'umma da sauri. To in aka samu aka kashe wannan kuɗin yanda ya kamata to muna kyautatan tattalin arzikin ƙasar nan zai farfado cikin wannan kasafin da aka yi insha Allah.
A nashin nazarin dan majalisar wakilai daga jihar Bauchi Dr. Awalu Abdu Gwalabe ya koka ne cewa ana ta yin kasafin kuɗin ne amma talakawa ba sa ganin su a ƙasa.
To kana da budget guda 4 a shekara daya suna tafiya. Har yanzu budget guda 4 nan a shekara daya baka ida su ba baka kuma kawo hanyoyin da talakawa wannan namu na Najeriya za su ji dadi ba. Yau rayuwa ta zama mai tsada. Abin da ka san shi da farashin sa ba haka yake ba. Shi kansa abinci da kai a fada ka fada a wancan budget din cewar abinci zai sauka abinci tashi yayi. Talaka bai iya biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa. Talaka bai iya sayan abinci ya ci a gidansa.
Ko me yasa shugaba Tinubu ya ƙara yawan kasafin cikin gaggawa a daidai lokacin da ƴan majalisa ke aiki a kai maimakon ya kawo shi a matsayin ƙwaryar kasafi daga baya? Ministan watsa labarai da wayar da kan al'umma Muhammad Idris Malagi ya yi bayani cewa
daga lokacin da aka shirya wannan budget din kawo lokacin yanzu sai aka zo aka ce ma shugaba Bola Ahmed Tinubu a kai fatsayafa an ƙara samun kuɗi. Ya ce a to tunda an samu ai kuɗin da dama na mutane ne a maida shi cikin budget a mutane ya aiki da shi a sashi harkar gona a sashi a bankin gona manoma su je su surance kuɗaɗe su je su yi harkar noma a sashi a harkar ma'adanai mutane su je su samu kuɗi su shiga wannan a buɗaɗa wannan sector din wato gurin shi ne cewa nan da ba da jimawa ba kusan kowa wannan yalwa da ake ta ganin babu to in Allah da za a samu yalwa a ƙasa kuma an fara kenan
a farkon wannan shekara ne aka fara aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2024 kuma ana sa ran kammala shi a watan Yuni na shekara 2025 kafin a kai ga aiwatar da sabon kasafin na bana Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha da ƙarshen labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya yi kira ga mambobin NATO a kasashen Turai su ƙara yawan kudaden da suke baiwa kungiyar domin tsaron Turai yayin da ita Amurka kuma za ta maida hankali akan mutunta alƙawarin kare yankin Pacific. Wannan mataki ne da yace yana kyautata zaton zai buƙaci ƙawayensu na Turai su ƙara yawan tallafin tsaron da suke bayarwa daga kaso 2 na yawan kudaden shiga da shigansu zuwa akalla kaso 5. Idan muka ga dama mu yi ta bayani akan ka'idoji. Ka'idoji suna da muhimmanci amma ba ka iya harba ka'idoji ba, ka iya harba tutoci ba, sannan ba ka iya harba jawabai masu ƙarfi ba. Babu abin da zai maye gurbin yin amfani da ƙarfi, inji Hegseth ga manema labarai jiya Alhamis a shelkwatar NATO a birnin Brussels. Bara ƙawayen NATO da Turai ga baki ɗaya sun kashe kaso 2 na rarar kuɗin da suka samu da yawan su ya kai kimanin dalar Amurka biliyan 380 a karon farko bayan da aka tsara manufar ba da tallafin tsaro na kaso 2 a shekarar 2014. A halin yanzu Amurka tana kashe kimanin kaso 3.5 na yawan kudaden shigan kasar akalla akan tallafin tsaro. Kasar Canada da sauran kasashen da ba sa cikin kawancen NATO na Turai kuma suna kashe kaso 1.4 na rarar kudin kasashen su akan tsaro. A jiya Alhamis shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasar shi ba za ta amince da wata tattaunawar sulhu akan makomarta da ake shirin yi tsakanin Amurka da Rasha ba akan yadda za a kawo ƙarshen shekaru 3 da Moscow ta yi tana yaƙi da Ukraine ba tare da wakilcin Kyiv ba. Ya ce a matsayinmu na ƙasa mai ƴancin cin gashin kanta haka kawai ba za mu amince da wani zaman sulhu da za a yi ba tare da mu ba. Abinda Zelensky ya faɗa ma manema labarai kenan yayin da ya kai ziyara wani wuri da ake sarrafa makaman nukiliya a hanyar shi zuwa taron tsaro a Munich, inda ake sa ran zai gana da mataimakin shugaban Amurka JD Vance da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio yau Juma'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin a ranar Laraba. Sannan sun amince da fara tattaunawar sulhu don kawo ƙarshen yakin nan take, inda ya ba da shawara cewa ya yi ƙasashen biyu su gana a ƙasar Saudiya. Daga bisani Trump ya gana da Zelensky sannan ya sanar da shi abin da suka tattauna da Putin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai birnin kuma san kasar Ghana, inda albarkacin bikin ranar rediyo ta duniya masu ruwa da tsaki suka buƙaci a maida hankali matuƙa wajen kula da inganta rayuwar ma'aikatan rediyo domin ganin ba su saki layi ba a gudanar da ayyukansu, kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Hamza Adam zai aiko mana.
A yau 13 ga watan Fabrairu kasar Ghana kamar sauran ƙasashen duniya suke shan bikin ranar rediyo ta duniya bisa taken karni guda na bada labaru, nishadantarwa da kuma ilmantarwa. Ita dai wannan rana kungiyar UNESCO ta Majalisar Dukkin Duniya ta kirkiro ta ne a shekarar 2011 bisa tushen nuna muhimmiyar rawar da rediyo yake takawa a cikin rayuwar dan Adam tun bayan da aka kirkiro sa. To sai dai wani babban kalubale da ke neman maida hannu agogo bai a kokarin da ake wajen ilmantarwa da nishadantar da al'umma ta bangaren rediyo a kasar Ghana ita ce rashin inganta rayuwar masu sana'ar a gidajen rediyo musamman ta fanni na Hausa. Malam Fahad Adam na ɗaya daga cikin waɗanda wannan matsala ya taba shafa a lokacin da yake aiki da wata rediyo na cikin gida.
Rediyo yana ɗaya daga cikin hanyoyi na sadarwa wanda yake an dogara da shi kuma ya daɗe ana amfani da shi, amma wani abin mamaki shine yadda mutane ba sa kunce yadda masu sana'ar gidajen rediyo ba sa ɗaukar ma'aikatan da muhimmanci kamar yadda ya kamata. A za ka ga akwai matsala na yawan albashi, akwai kuma matsala na babban shi da ita shi ne babban matsala, to saboda idan ba ka da kuɗi ko kuma kuɗi bai ishe ka ba ai ba maganar yi aiki yadda ya kamata.
Mafi karancin albashi a Ghana a halin yanzu ita ce CD 18.1 a kowace rana, amma kuwa a wasu gidajen rediyo ma'aikata ba sa samun hakan. Wannan ko shakka babu yana janyo koma baya a kokarin da ma'aikata a gidajen rediyon ke yi wajen bada gudunmuwar su domin nishadantar da masu saurara. Alhaji Siboye Papa Angola, shugaban kungiyar manema labaru a cikin halishin Hausa a Ghana, na ganin karancin masu shela a gidajen rediyo na daya daga cikin matsalolin, kuma ya bukaci da masu ruwa da tsaki su zama a teburin shawarwari domin ganin an shawo kan wannan matsala.
Rediyo kaman gidan kasuwanci, za ka kawo kasuwancin ka ne a tallatar maka da shi. Amma mun duba cikin mutanen mu yau na zangonnin mu ko mutanen mu musulmai, mutum nawa ke kawo talla a gidajen rediyo wai a shigar da shi? Saboda haka su dai wasa za ka gani cewa rashin kawo talla sai rashin sani ya kamata wajen kasuwanci a gama da tallan nan shi ne abin da ke kawo cikas. Saboda in ka duba ainihin aiki ba shi ne abin da ke ba da rufa asiri ba, ainihin jama'a da su suka san muhimmancin abin su ne suka yi da ma'aikata alheri shi ke sosai ma'aikata wajen. Amma wanda za ka yi aiki ka kashin shi in bai samu abin da ya kamata ba, sai ya shi ma zai baka albashin da ya kamata. Shi abin ne mu yi kira ga waɗanda suke ɗan kasuwa, sai kokari suna kawo adres kasuwancinsu gidajen rediyo su san cewa wajen ne da sanya kayan a tsawoke.
A ƙasashen Afirka, rediyo ta kasance babban hanyar samun labarai da nishadi duk da ɓullar shafukan sada da zumunta da muhawara. Na tunji wasu al'umman Ghana kan tasirin da rediyo ke yi a rayuwarsu.
Rana Musa Idris. Radio yana sa ni farantawa a rayuwana. Ina jin dadi wani lokacin ina kwance na bude radio. Ina samun shirye-shiryen wani wa'azi da wani labari na duniya da sauransu, ina iya sauraron wannan abin sosai. Yana faranta min rayuwana.
Muhammad Yusuf Abdullahi. To gaskiya radio da ba abin da zamu ce sai da mu kara gode ma Allah. Zuwa radio kirkiro ta wallahi amfani ne ga dukan baki daya. Don labarai da ya faru dole ta duniya. An a turo radio sai kaga an ji shi kuma cikin sauki da sauransu.
Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, kada dai a shagala ana furaren shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Ci gaba da taka takunta kaddamar kankantar kudin ma'aikatar ya labaru a cikin kasafin kudin wannan shekarar da ƴan mansa ke cewa a gaskiya akwai gwarama.
In South Africa, wanda take ita ce second largest economy na Africa, ta iya bada biliyan 450 ga information, ban ga dalilin da zai sa Najeriya ta bada biliyan 8 ba.
Game da kuncin rayuwar da gwamnati ke cewa a ci gaba da hakuri a Najeriya, kuwa wasu masu sharhi ne ke cewa ai kuma duk da haka gashi nan manyan kasar na ci gaba da yiwa kansa alfarma.
Su muna alƙawari cewa sun zo san tarar da matsaloli ne za su gyara. To amma abin da yake faruwa shine muna ganin gyaran da suke yi ne a irin motocin da suke shiga ne na alfarma na miliyoyin da ya wuce hankali. Muna kuma gani abokukunan da iyalinsu suke yi da suke raba dala.
A majalisun Najeriya da Ghana kuwa ci gaba da daukar dumun duma ma juna ne ke ƙara kawo takaddama.
Muna magana $8.5 billion. $8.5 billion. Mu za mu tsaya a kai. In ba ta yi ba zan bada takarda na bar committee
ne. Sai ku san ne ya faru hali ya kai ga rushe tsaurori da bata ababen magana cikin parliament mu na Ghana. Abu ne da yake gaskiya mu mutanen Ghana ba mu ji dadi ba san.
Waɗannan ba wasu sassa muka sassako cikin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin hikima. Shiri na 208 cikin jerin shirin manuniyan da duk ranar Juma'a ya kan ƙara girma. Girman kuma amma na kasafin kudin ma'aikatar yada labaru ne yasa majalisar dattawan Najeriya dagewa akan cewa akwai buƙatar ƙarin kuɗi idan dai har talaka ake yi wa hidima. Shugaban kwamitin ma'aikatar yada labaru a majalisar dattijan Najeriya, Sanata Garba Musa mai dokiya ce ya lura da kankantar kudin ma'aikatar labarin nan na iya sa ma'aikatar ta suma
in South Africa wanda take ita ce second largest economy na Africa a bayan Nigeria ta iya bada biliyan 450 ga information ban ga dalilin da zai sa Nigeria ta bada biliyan 8 ba nawa ne kenan araba information per capita ba kai ko naira guda ba
to ko kila saboda ita ma'aikatar watsa labaran ita ce kadai ta kawo wannan kasafin bata hada da sauran gidajen radioyi irin na gidan radio Nigeria da television na NTA da sauransu ba
kowa da kowa karkashin Ministry of Information and National Orientation yana nan Radio Nigeria suna nan NTA suna nan National Orientation suna nan dukkan su suna nan wurin kuma duk abin da suka samu sun gada muna bara kuma sun jefa shi a jihon gwamnati kun bai taka kara ya kare ba kuma in babu investment kowa yayi so ya je wajen private kafafe yayi magana amma in aka yi investment aka sa mutane kwararru da training aka sa kayan aiki na gari yayi yake ko ina ana iya jin mu ko ma mutum nawa suke so su yi charge commercial din su za a iya yadda amma an babu wayannan kasan commercial na NTA binnin kabi ko zuru ba a jin shi to don me za su saka biya
shi kuwa mai sharhi a kafafen labarin Nigeria Malam Awwal Yaqub baban yara cewa yake har yanzu ba akwai katakata cikin kudurin dokar harajin da ake ta faman ta kaddama
babba daga cikin abin takeicin shine ya za a yi ka biya haraji a tara sannan kuma gwamnati ta ciro haraji nan da ka tara ta dauka ta kuma rika ba ƴaƴanka bashi kuma in ta ba su bashi don su yi karatu za kuma su rinka zuwa suna ta'amali da kudin da kuma za a iya rika kuma cire musu haraji wato abinda Bature yake ce ma wanki kifi da ruwan jikin shi ba daidai bane wannan kuma wannan yana cikin abubuwan da aka kunsa a ciki a takeice kundi hudu ne a kundi ɗaya ne suka je suka yi gyara a waje ɗaya shikenan suka ce sun gama gyarawa abubuwan da kundi yanan za su taba na dokokin ƙasa waɗanda da lafiyar su lau an saba da su sun kai guda 20 zuwa 30 na hukumomi daban-daban wanda kuma tasirin su mummunan tasirin da za su yi ga al'umman kasa zai fara daga ran da aka yi da dokar nan zai kai kuma shekaru 50 ana fama da radadi da matsaloli da wannan gyare-gyaren dokoki zai haifar
amma fada shugaban kasa ta fito lokuta daban-daban tana nuna da cewa akwai falala da haske da za a samu a dokokin nan kawai an ki tsaya a fahimce su ne
ba Bahaushe ya ce kare in ana biki a gidansa ya gani a kasa an mana alƙawura an ba manta ba a zamanin tsohon shugaban mu mai girma Muhammadu Buhari cewa mu yi hakuri gyara ake yi za a ji dadi amma mun lura cewa ba a ji dadin ba sai dai shi mun gani ya tashi daga mai kyauta da naira kuma na kyauta da dala sannan kuma su ma waɗannan shigowar su shekara 1 da watanni zuwa shekara 2 su mana alƙawari cewa sun zo sun tarar da matsaloli ne za su gyara tun daga gwamnonin mu zuwa shugaban kasar mu to amma abin da yake faruwa shine muna ganin gyaran da suke yi ne a teburin su idan suna tarurruka muna gani a irin motocin da suke shiga ne na alfarma na miliyoyin da ya wuce hankali muna kuma gani a bukukunan da iyalin su suke yi da suke raba dala san hana mu morewa da jin dadin albarkan da Allah ya maka san mu
daga majalisar dattijan Nigeria kuwa shugaban kwamitin bindiddigin yadda ake tattara kuɗi da kashe su a masajjan tare Nigeria sanata Ahmad Ali Wadada ne ya daddage kan hukumomin da ke gabzawa kwamitin shi gaddama
gashi nan kun je kun shirye takardu akan yadda za a ƙara haraji za a ƙara menene
ba za ka zo wurin kwamiti ba na public accounts kai mana bayani
ai ba gadara bane ba wani burgewa bane gare mu kace ka samu trillion kaza yaya ka same shi kamfanin tace mai akwai petroleum profit tax daga 2017 zuwa yau muna maganan $8.5 billion $8.5 billion mun rubuta musu ba an san kirki mun rubuta wa Federal Revenue Service an san da suka bada da takardun da suka bada in ka ga takardun banki idan suka ga wannan takardun za su kai Federal Revenue Service da Nigeria kotu don documents da aka bada ake kokarin nunar mana daga wurin su ne ni na san wannan irin bankin ba za ta an yi typing abinda aka yi typing aka bayan an yi typing aka yi rubutu da hand da biro akan shi a kuma ce mana daga nan wurin ne zo kuma na bayanin yaya haka babu to inda za a ci gaba ni kam na ga yawa ɗan committee duk abinda za mu yi daidai gwargwado mu fitar da kamanta gaskiya mu za mu tsaya akai
in bata yi ba zan bada takarda na bar committee din dama ni ba ce mani wanda suka zabe ni ba zabe ni don zuwa chairman public accounts committee ba an zabe ni zuwa zama senator ne kuma ni ko ba ni da committee zan yi aiki a senate na san abin da nake yi
a gane ma rikitar rungumannin mu fadin majalisar kasar ce ta sa masu fashin baki irin su malam Abdul Majid Musa shedawa duniya cewa abun kunya ne ma a ce majalisar kasa ta buje da hauma
sai ku san da ya faru ya kawo hayaniya hal ya kai ga rushe taburori da bata ababin magana cikin parliament mu na Ghana abu ne da yake gaskiya mu mutanen Ghana ba mu ji dadi ba san mun Allah wadara abin da ya faru domin wani ba haka ya taba faruwa ba ja kunnin kowa ba abin ya taba faruwa hal akai buge-buge duka hal sojoji suka shigo parliament Ghana wayansu ma wannan lokaci suka zaci maybe wani kuzari ko wani abu da yake zai da yake mai ban soroto amma Allah sa ba yi wannan ba shi sa wanga da ya faru shi mutane suka ce a yanzu ya kai lokacin da manyan mu na Ghana wanda ake ko ake duban su ake koyon su suka yi wanga to yanzu ya kamata a ja kunne su to wannan ne yasa ainihin kakakin parliament speaker ya ja kunne wayanda suka yi wayansu mutane furi cikin wayanda suka yi ababa ya suspend su ya ce su zama na gida ainihin bakwannai biyu ne su a kafa committee da za su bincike wannan ababan da ya faru wayanda aka ja kunne su su yan adawa mutane uku aka ja kunne su sannan masu mulki kuwa mutum daya shi yasa su huru kenan to amma takeice dai wannan abu da ya faru dai gaskiya yana tsaron faruwa a tsakanin matasa a sukuru muskuren mu da ke cikin Ghana sukuru taliban in ya faru yawanci ana jan kunne su ne kuma a bar su biya ababan da suka bata to tunda ana bar su biya ababan da ya kamata shi yan parliament din su ma suka yi wannan kusan dole ne ya kamata su kuma a bar su ba su biya wannan suka yi wannan abin na bar su ba su biya ne so ya zama darasi ma kowa cikin Ghana kamar kowa na kakashin doka ne
tun da zamu yi bacci muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa karewa suke kullun kwanan duniya kuma babu damar tamama domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 833 ne su yi sallamar sakin kudin da kansu ne dama suke tafa man fankama kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Idris Abdullahi bakon Ghana sai maman manuniya ya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga al'umma da kuma hukuma ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
sai fara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin da haka ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe labarai a takaice
to hawa a takaicen kungiyar mayakan Hamas ta bayyana kudurinta na mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila a jiya Alhamis yayin da masu sulhu suke aiki tukuru don ganin an ci gaba da hana fada a tsakanin a daidai lokacin da ake zargin karya sharuɗan yarjejeniyar da barazanar sake ci gaba da yaki a jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ya sake farfado da tattaunawar takaita mallakar makaman nukiliya da kasashen Russia da China sannan ya ce yana fata daga bisani duk kasashen uku za su amince su rage yawan kasan kudaden da suke warewa bangaren tsaro a kasafin kudin kasashen su gida biyu Shugaban Amurka Donald Trump ya dau matakan da ka iya kasancewa mafiya tasiri masu alaka da kasuwanci da kasashen waje tun farkon wa'adin mulkin shi na biyu Trump wanda ya rataba hannu akan wani umarnin zartas wanda ya buƙaci daukar matakan da suka kamaci waɗanda kasashe suka dauka akan sanyawa kayayyakin Amurka haraji a ofishin shi da ake kira Oval Office ya ce idan kuka sarrafa kayayyakin ku a Amurka ba za mu sanyawa kayayyakin ku haraji ba Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya yi kira ga mambobin NATO a kasashen Turai su ƙara yawan kudaden da suke baiwa kungiyar domin tsaron Turai yayin da ita Amurka kuma za ta maida hankali akan mutunta alƙawarin kare yankin Pacific. A jiya Alhamis ne shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasar shi ba za ta amince da wata tattaunawar sulhu akan makomarta da ake shirin yi tsakanin Amurka da Rasha ba. Akan yadda za a kawo ƙarshen shekaru uku da a Moscow ta yi tana yaƙi da Ukraine ba tare da wakilcin Kyiv ba, ya ce a matsayinmu na ƙasa mai 'yancin cin gashin kanta. haka kawai ba za mu amince da wani zaman sulhun da za a yi ba tare da mu ba.
To baki daya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi. Daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da maimaitin shirin. Kafin mu nade gabar shirin baki daya muna miƙa sakon fatan alheri zuwa ga iyalan Alhaji Salih Hamza mai siminti da Alhaji Ibrahim Abubakar Gagarawa Gumel. Bisa ɗaurin auren ‘ya’yarsa da za a yi a gobe Asabar idan Allah ya kai mu, Alhaji Ayuba Salu Gumel da Hafsat Ibrahim Gumel, wanda za a ɗaura a gidan Dallacu kwanar Jungu a Gumel, Jihar Jigawa. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ya tafiya na gabatar da shirin, sai Dadi Balawe da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu.